Baba Suda
Sarkin labari.
Wani jami'in hizba da ya burkice yana bakin aiki, ya tafi a guje zai yi allandun gure cikin wata rijiya da ke shalkwatar hukumar, ya ɗebo ruwa ba tare da guga ba.
To wani ya taimaka mu mara kun tsare gini kaɗai.
A yayin da babbar kotun tarayya ta ce a rataye Maryam Sanda, wadda ta caka wa mijinta wuƙa har lahira, ita kuwa wata kota a nan Kano ta ba da umarnin tono ta gawa da aka yi sati guda da binnewa.
Sai kai kotu ita kuma kotu ta bincika ta gaba shi mai ta ce to a zo a tono shi a bashi kayan su.
Za mu ji ko meye dalili kuma ya aka tarar da gawar tunda dai ta yi kwana bakwai a rami. Al'umar unguwar Ɗanbare sun jibga wani katon tutsu saboda wani gida da suke zargin idan an gina shi a unguwar za a ringa shuka badala a cikinsa.
Ba ma so!
Ba ma so!
Muna tafa da fannin nan namu na kudakace mu. Mai sauraro kamar kowace rana da sallama muke farawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin. Ku zo mu yi marmabuɗi da karatun labarai.
Gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci majalisar dokoki da ta amince masa ya ciyo wa ƙananan hukumomin jihar nan 44 bashin naira triliyan 15 daga ɗaya daga cikin bankunan kasuwanci na ƙasar nan don gudanar da sabon tsarin ilimi kyauta wanda gwamnatin jihar ta ɓullo da shi a baya-bayan nan, da yake karanta wasiƙar da gwamnan ya aikewa da majalisar a yau bayan dawowarta daga hutun shekara. Shugaban majalisar Alhaji Abdulaziz Garba Gafasa ya ce kuɗaɗen waɗanda kowace ƙaramar hukuma za ta kasance da bashin naira miliyan 341. A nan kuma hukumar kula da asibitoci masu zaman kansu ƙarƙashin kulawar gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwar ƙungiyar likitoci ta ƙasa ta kama wani likitan bogi mai suna Ibrahim Adamu, wanda ya shafe tsawon shekaru yana aikin lafiya a matsayin ƙwararren likita a wani asibitin Kano da ma wasu jihohin. Jim kaɗan bayan holin likitan bogin ga manema labarai da sakataren zartar wasna hukumar Dr. Usman Tijjani Aliyu ya yi jawabinsa, inda ya ce sun jima suna bibiyar likitan bogin tsawon lokaci amma ba su samu nasarar kama shi ba, kasancewar ba shi da tsayayyen asibitin da yake aiki. Hassan Mamuda Ya'u daga sashin labarai.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, jakadiya Zainab Muhammad Abubakar za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yadda kibiyar tirakar bibiyar jami'an tsaro ta nuna motar wani direba da ya ɗauki 'yan garkuwa da mutane bai sani ba.
Za mu fara da saƙon Buhari Garba Yankatsari, inda yake cewa Allah ya ƙara kiyayewa direba, amin. Faɗuwar gaba asarar namiji, naziri direba Allah ya kiyaye gaba. Saƙo daga Ibrahim Burga Gunduwawa. Ita kuwa Maryam Sa'ad cewa ta yi taɓijan direba ka tsallake rijiya da baya, Allah ya ƙara tona musu asiri. Allah ya kyauta fasinja har da fitsari a cewar Fatima Tukuntawa. To direbobi sai ku yi hattara, jami'an tsaro Allah ya ƙara da nasara. Daga Sadiq Abban Amatulla da Basma. Za mu ƙarƙare da saƙon Suwaiba Maman Kairat, inda take cewa Allah sarki direba, kaga tashin hankali, Allah ya shiga tsakanin nagari da mu. Masu saƙon fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta saƙonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
Madalla. Jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yadda babbar kotun tarayya ta ce a rataye matar nan Maryam Sanda, wadda ta caka wa mijinta wuƙa har lahira, da yake yanke hukuncin mai shari'a Justice Yusuf Halilu. Ya ce Maryam Sanda ta kasa gamsar da kotun cewa ba ita ce ta kashe mijin nata Bulyamini ba. Tun a shekarar 2017 dai aka fara wannan shari'a ta zargin kashe miji da wuƙa, labarin da ya matuƙar ɗaukan hankali a wancan lokaci, wanda kuma a iya cewa tun da kashi ne. Zargin yunkurin kisan mazaje da kamata yansu yawaiwayo a wannan shiya ake ta ci gaba da samunsa gurare daban-daban har da nan Kano. To amma fa sai dai tun a wancan lokacin ita Maryam Sanda ta musa zargin, har ma take cewa ba ita ce ta kashe shi ba. ya fada kan wata tukunyar shisha ne take kirjin sa ya mutu. To abinka dai da lamari na shari'a da take bin diddigi sannan hankali yau tsawon shekaru uku kenan. Kotun ta gamsu Maryam Sandan ita ce ta kashe mijin nata Bilyamin da wuka. Dan haka ne ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya. Kuma ana yanke mata hukuncin ne jami'an gidan ajiya da gyaran hali suka yi yunkurin wucewa da ita. Sai kawai ta fara kururuwa tana rintima kuka a harabar kotun. To haka dai ta tayi bata daina ba. Tana ta faman sallallami tana fadin ita gwara ma Ubangiji ya dauki ranta tun daga yanzu ta koma ga ilahu. To dama dai Hausawa suka ce kowa ya tuna bara wai bai ji dadin bana ba. Domin dai a baya gabanin auren Maryam Sandan da mijin nata marigayi Bilyaminu wanda da ne ga tsohon shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa. An zabga uwar soyayya an kuma yaɗa furen lobayya. Har ma a lokacin bikin ai fitaccen mawaƙin nan Alijita ne ya gwangwaje su da waka.
Maryam Sanda amarya a Bilyamin a hukunta.
Kamar kula ce amma dan na auren tattauya.
Bilyamin da Maryam
aure ku sai na kauna.
Miki miki tayi ranar an kira gawaye.
To masana shari'a ne irin su lauyan nan mai zaman kansa barista Umar Usman Dan Baito sun yi tsokaci a mahangar shari'ar dangane da hukuncin
sashi na 221 na dokar Penal Code. Wannan sashi ya yi tanadin cewa dukan wanda ya halaka wani ta hanyar da shari'a ta haramta, in aka kama shi aka kuma same shi da laifi hukuncin sa hukuncin kisa ne. Kuma wannan ya yi daidai da tanadin da shari'ar musulunci ta yi cewa duk wanda ya kashe wani shi ma a kashe shi. Sannan kuma a matsayinta na wacce aka same ta da laifi tana da damar da za ta iya ɗaukaka ƙara zuwa kotun appeal. Idan kuma tayi appeal din kotun daukaka kara ta tabbatar da cewa aje a zartar da wannan hukuncin, ma'ana idan ta kora appeal din nata again tana da wata dama da za ta sake daukaka kara har izuwa Supreme Court, wanda kuma hukuncin Supreme Court a kundin tsarin mulkin Najeriya shine hukunci na ƙarshe wanda in an yi shi mutum ba shi da wata dama ta sake daukaka kara.
To haka dai su ma kungiyoyin kare haƙƙin dan adam ta bakin shugaban ɗayar su mai lakabin Human Rights Watch Karibu ya haya lawan Kabara sun ce doka ta fara ɗaukan saiti.
Muna gode wa Allah da ya sa Najeriya ta fara saituwa akan doka da oda, kuma mun ji daɗin wannan kotu ta yanke hukunci yadda ya kamata. Muna kuma farin ciki da murnan so da zai zama aya ga 'yan bayan.
To wannan dai shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809-11-4-9-5. Muna dakonku. To a yayin da babbar kotun tarayyar ta ce a rataye Maryam Sandan wadda ta caka wa mijinta wuka har lahira, ita kuwa wata babbar kotu a nan Kano ta ba da umarnin tono wata gawa da aka yi sati guda da binne ta, kuma domin jin ko me dalili ga jakada Abba Isa Muhammad.
Tunda fara dai hukumar Hizba ce ta garzaya gaban babban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a kofar Kudu karkashin mai shari'a Ustaz Ibrahim Sarkiola, ta kuma yi roko da a bawa asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano umarnin ya bada wata gawa ta wani mutum mai suna Abdullahi Obinwa bayan ya rasu. Sai dai yayin bayar da gawar daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano an samu akasi inda aka musanya ta da gawar wani mai suna Basil Agency, bayan kuma an binne gawar da kwanaki 7 kamar yadda kotun umarni. Sai kuma wasu ƴan kabilar Ibo suka garzaya gaban kotun, suka kuma yi roƙon cewar kotun ta yi umarni da a tono waccan gawa domin dai ta su ce. Bayan kuma sauraron bangarorin guda biyu, kotun ta sake yin umarni da a tono gawar da aka yi kwanaki 7 da binne ta can a makabartar Gandun Albasa da ke karamar hukumar birnin Kano, inda kuma bayan an tono gawar aka danka ta a hannun lauyan gawar mai suna Chief Masalinas Duru. Har ma a zantawarsa da manema labarai ya bayyana jin dadin su da hukuncin kotun.
Aka ɗau gawansa in suka jara mana za mu tafi don za mu yi burial ɗinsa ranar 30 ga wata. Yanzu kotu ta yi jaran mu kuma mun ce mun yafe musu.
Shi ma limamin da ya sallaci gawar Malam Aminu Ahmad Adam ya bayyana cewar kuskure babu wanda ya wuce aikata shi.
Ɗansa ya nemi cewa mu shige musu gaban mu karɓo masa gawan nan mai masa sutura ta musulunci, kuma muka bi duk abin da ya kamata na shari'a muka bi su tun daga farko har zuwa ƙarshe. Kuma alhamdulillah ba abin da muka yi ba daidai ba wanda ba shari'a ce ta ce mu yi ba, kawai abin da aka samu ɗan kuskure wannan abu ne dan adam wanda kuma babu wanda ya kuce wani abu.
A nasa bangaren dagacin unguwar Gandin Albasa, engineer Alkasin Yakubu yayi karin haske game da yadda lamarin ya faru.
Wannan mutumin da aka je aka cewa nyamurin da ya musulunta mai suna Abdullahi Obinna ba shi bane, wani ne daban. Me kun aba da kayan wancan sai aka bada kayan wannan to shine aka ba aka binne shi. To shine su mamatan wayannan wannan nyamuri na biyu sai kai kotu ita kuma kotu ta bincika ta gaba shi mai tace to a zo a tuno shi a bashi kayan su.
Sai dai jami'in hukumar Hizba mai lura da makabarta Malam Jamilu wanda su ne suka shigar da kara gaban kotun tun a farko suka nemi da a umarci asibitin koyarwar na Malam Aminu Kano ya bayar da gawar domin dai mata sutura. Aka kuma samu akasin wajen yo musanyar gawar ya bayyana kaduwarsa bisa wannan al'amari.
Ban taba ganin wani abu da ya bani darasi irin wannan ba, kuma wannan yana cikin daya daga cikin kalubale da na fuskanta a rayuwata, kuma na gode wa Allah da hakan ta faru. Allah ya warware abin cikin sauki. Kaga gobe ai mun san menene
hako gawar wacce aka tono ta da yammacin yau ya samu rakiyar gamayyar jami'an tsaro da kasassa daban-daban. To da fatan Allah ya kiyaye faruwar hakan anan gaba. Amin. Abba Isa Muhammad, Babu Suda.
To an gaida Abba Isa Muhammad. To anan kuma wani jami'in Hizba ne ya burkice a bakin aiki ya tafa guje zai yi allandun gure cikin wata rijiya da ke shalkwatar hukumar ya debo ruwa ba tare da guga ba. Jami'in dai ya zo bakin aiki ne a shalkwatar hukumar da ke nan Sharaɗa, inda aka yi zargin rashin lafiyarsa ta motsa. Ya kuma cire riga da kashi sai yar singileti ya ringa sintiri yana ta sambatu da zantuka a shalkwatar hukumar Hizbar. To da ke ka san abinka da hukumar malamai, sai aka fara tunanin a nemo ruwa a daura masa alwala a yi addu'a a neman masa sauki. To amma fa sai dai ko da ya ji an ce a nemo ruwan, sai ya ce na zanzam ake da bukata ko na rijiya. Idan dai har na rijiyar ake da bukata, to ta kwana gidan sauki da kansa ma zai debo. Dan haka sai ya rintuma a guje ya tafi zai yi allandun gure cikin wata rijiya da ke shalkwatar hukumar Hizbar ya debo ruwan ba guga. Allah Ubangiji ya taimaka aka bishi. Ya shiga cikin rijiyar kenan ya fara bin bango zai tsirga wani kato ya cakumo hannunsa.
To wani ya taimaka mun mana kun kyale da ni kadai.
Gibe ta rufe ta rufe ta
kawane shi
ya kamata a yi.
Abin da ya kamata kenan duk gamu da yawa a zo a rike shi a samu
me ya faru.
To bayan da aka samu nasarar ceto shi din ne, sai muka matsa kusa domin mu tattauna da shi.
Me ya same ka yanzu?
Abin da ya same ni shi ya same ka.
Kai me yake damunka?
Abin da yake damuna wata kalci yake damunka, amma ban san abin da yake zuciyarka ba sai Allah.
Kai me ya ataka zuciyarka?
Ni abin da yake tawa a zuciyar ayi gaskiya a ji tsoron Allah a so manzon Allah.
Allah ya ba mu iko.
Allah harshen nan ka ganci kai ya kai mu zuwa wuta.
Allah ya rufa asiri
duniya da lafiya.
Allah ya rufa asiri
duniya
da lafiya. To kaji samfurin lalurar kwakwalwa kenan irin ta jami'an yan Hizba idan sanyi ya hura, wanda watakila iyarin tsiba ta rabo da kalan Allahu kalan Rasulu, su dai ayi gaskiya suke da bukata. To bayan dai addu'o'i da karatu irin na jami'an yan Hizbar bawan Allah ya dan dawo hayyacinsa, sai muka yi iya bakin kokarinmu don jin ta bakin mahukunta a Hizbar, amma abin ya faskara. To labarin dai gabanin kawo muku shi yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai. Don haka ne ma jakadiya Farida Muhammad Barde ta leƙa mana shafin.
Da sakon Hamisu Balakara Gwarzo za mu fara, inda yake cewa ya salam jami'in Hizba, me ya zafi haka kake kokarin hallaka kanka? Shi kuwa Bello Yunus Bellur cewa ye Allah ya kyauta, Allah ya bashi lafiya, abubuwa iri-iri wanda yake faruwa. Dan Hizba Allah ya kyauta, komai ya zafi maganinsa Allah. Sako daga Sunusu Muhammad Ibrahim. Sakon Ibrahim Ismail Turin Wada cewa yake dan Hizba a rijiya kuma Allah ya kyauta. Ita kuwa Maryam A Abubakar cewa tai to fa Allah ya kyauta, Allah ya bashi lafiya. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanto sakonninku ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai, ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalfmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki daya mu ne muku godiya wanda kuma da haka ne zamu sanya rubus kadan mu koma baya zuwa unguwar Danbare wanda ake ganin sun saba artabu da jami'an yan hizbar saboda shuka badala inda a wannan karan al'umar unguwar da kansu suka jibga wani katan tutsu saboda wani gida da za a gina a unguwar suke kuma zargin cewa idan an gina wannan gida badala kawai za a dinga shukawa a cikin sa. Jakada Abubakar Sabo yana da ci gaban wannan labari.
Hayaniya da sowa kenan yayin da wasu daga cikin mutanen garin Danbar hawan dawaki suke gabatar da wata zanga-zangar lumana nufin neman taimakon mahukunta akan wani ginin dakunan dalibai da suke zargin wani malami Muhammad Badmasi yana yunkurin yi a tsakiyar unguwar. Lamarin da suka ce in dai aka yi ba zai haifar musu da dame ido ba, domin kuwa tarbiyyar ƴaƴansu za su tabarbare. Alhaji Abdullahi Ma'azu ɗaya ne daga cikin manyan mutane a garin kuma mai fada aji ya ce za su bi dukkan wani mataki akan doran doka danganin hakan malamin bai cimma ruwa ba, tunda dai suna ganin lamarin tsantsar cutarwa ne a gare su.
Mun ga ya fitar da guri a haka kamar zai yi gidaje irin na wannan masu zaman kansu. Yace hakika gidaje zai yi kusan daki guda 60 da wani abu. To sai muga cewar ayi daki 60 kowanne mutum yazo daga guri daban ba mu san ko wane ne ba. Hakika sabawa tsarin wannan kungiya ta unguwa ta hawan dawaki. Akai masa bayani yace ba zai canza ba. Muna tabbatarwa da shi wannan mai guri ba za mu bari ba.
Mun kuma sami damar zantawa da wanda ake zargi, wato Malam Muhammad Badmasi, wanda ya tabbatar mana da batun. Amma fa kuma ya ce kofar sa a buɗe take wajen yin sulhu da mutanen garin na Danbare.
Filina ne na zo wurin zamu fara aikin foundation. Ba mu yi kwana biyu ko uku ba ga wasu mutane sun zo sun ce su ne committee a wannan wuri. Sun gan cewa ra'ayin su in na kawo student a wannan wuri zai bata yaran su. Suna neman alfarma a gona in canja drawing na in yi ko flat in zuba matan aure ya fi musu. Na ce directive kuke bani ne ko shawara kuna siya kuke son ce a farma suke nema. Sun kawo takarda a fadan dagaci a jiya yi sulu. Na ce ba laifi.
Allah kyauta ya kuma daidaita tsakani. Abubakar Sabo, Baba Suda.
An gaida Abubakar kuma yanzu za mu je ga Jakada Ma'azu Musa Ibrahim wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
hada-hadar kuɗi ta banki. Al'amari ne da a iya cewa ya zama ruwan dare gama duniya, domin dai ba wai a birane ba, har ma da karkara ana yin sabgar baya ga tsakanin ɗaiɗaikun mutane ko 'yan kasuwa domin cinikayya, kai har ma ga matakin kamfanoni masu zaman kansu baya ga uwa uba gwamnati babar kowa, ba ma a batun biyan albashi wanda ko'ina ake ta tsarin bankin. To amma fa duk da irin sauƙinsa da ma amfaninsa, yana da wata matsala da ke ciwa mutane tuwo a ƙwarya ta yadda ake tura kuɗaɗen amma ba sa zuwa asusun bankin wanda aka turawa, bayan kuma an riga an cire wanda ya tura. Lamarin da a wasu lokutan ma yakan haddasa rudani ko ya kawo zargin juna tsakanin bangarorin biyu. Karshe ayi tazariya cikin bankin, ana karban kofin takardun shaida har ma a dangana gaban alkali domin bibiyar haƙƙi. To amma fa duk da wannan cikumurdi da rashin zuwan kuɗin bayan an tura sun kuma tafi. Ko al'ummar sun san in an tura kuɗin ta bankin kuma sun tafi amma ba su je inda ake so su je ba saboda rashin kyawun network. Wai a wannan lokacin kuɗin su suna ina?
Yana hanyar zuwa tunda bai je ba.
Ya makale a yanar gizo tunda harka ce ta network.
Ni ban yadda cewa yana network ba, yana cikin account dina.
Banki na su suka san inda yake kuma su za su bani.
Ni kaina a matsayin lawyer na yi shari'o'i iri irin su. Kaga kuɗi ya fita an nuna ya shiga wancan account din ko bai shiga ba. Kaida kuɗin nan suna kan iska ne. Suna yawo.
Kuɗi su makale kawai ai wallahi. Suna can kawai suna ta yawon sasama.
Suna sararin subhana. Ina sararin samaniya akan network kafin sauran su gaba su shiga. In sun su gama shiga sai su shiga su burum sai shiga.
Ba network ma yake amfani da shi. To suna nan sama suna idan aka bibiya za a ganin su.
To da yake wannan fanni na taddijan burin sa fadakarwa da ilmantarwa, wanda a wasu lokutan har ma da nishadantarwa, za mu tafi zuwa ga masana a wannan bangare domin su ilmantar da mu.
Sunana Abdullahi Ai Mustafa, na yi aiki a service executive of First Bank daga shekara ta 2008 zuwa 2017. Wani account da ake kira dispense error account. a distance error account kenan yake shiga wato ka cire kudi bai shiga a account din beneficiary din ba sai ya tsaya anan idan har bai dawo nan take ba kenan amma yanzu gaskiya akasari nan take yake dawo account ɗinka idan kuma bayan awa 24 kenan bai dawo ba sai ka je ka rubuta takarda a dawo maka da kudinka
to da fatan zamu tashi tsaye wajen sanin ilimin mu'amala da harkar hadar kudin ta tsarin banking tunda dai ta riga ta zama mana wajibi ku biyo mu wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jimu a wani fannin namu na Mu'azu Musa Ibrahim Baba Suda
to me sauraro baki da da fannin namu na tabdijan ne muke sauke tukunyar da huwar shirin a wannan rana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Bahari Isa da taimakon Hassan Mamuda Ya'u waɗanda su ne suka yi kiciniyar sada ne da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum.